Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin abar ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 22 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Jiya Juma'a manyan jami'an tsaron Amurka da na Rasha sun yi magana ta wayar tarho a karan farko cikin ƴan watanni, yayin da jami'an Rasha suka nuna yiwuwar bude wata sabuwar tattaunawa, yayin da sojojin kiran ke dab da shiga birnin Kherson mai tashar jiragen ruwa da Rasha ta mamaye. Dukansu Amurka da Rasha sun ba da sanarwar tattaunawar da aka yi tsakanin sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu, inda suka amince da abin da aka fi mai da hankali a kai shine yakin Ukraine. A cewar sanarwar ma'aikatar tsaron Pentagon, Austin ya jaddada muhimmancin kiyaye hanyoyin sadarwa a yakin da ake yi a Ukraine. Ita kuma sanarwar Kremlin cewa ta yi jami'an biyu sun tattauna matsalolin tsaro na duniya, musamman halin da ake ciki a Ukraine. Kafin wannan tattaunawa ta jiya Juma'a, maganar da Austin da Shoigu suka yi ta ƙarshe ita ce ta ranar 13 ga watan Mayu, lokacin da sakataren tsaron Amurka ya yi kira da tsagaita wuta cikin gaggawa a Ukraine. An yi zanga-zanga a kudu maso gabashin Iran jiya Juma'a, inda masu zanga-zanga suka kai hari kan bankuna kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito, yayin da wani babban malamin addini ya yi kira da ɗauki tsauran matakai a kan masu zanga-zangar a faɗin ƙasar. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta shafi makonni 5 ana zanga-zangar da ta ɓarke bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sanda a watan da ya gabata. Kamfanin dillancin labaran IRNA ya rawaito shugaban 'yan sandan lardin Ahmed Tahiri ya ce 'yan sanda sun kama mutane aƙalla 57 waɗanda aka bayyana a matsayin masu tayar da tarzoma, bayan da masu zanga-zangar suka yi ta jifa da duwatsu tare da kai hari kan bankuna a birnin Zahedan. Gidan talabijin ɗin ƙasar ya ce masu zanga-zanga kusan 300 ne suka yi maci a birnin bayan an idar da sallar Juma'a, ya kuma nuna bankuna da shagunan da aka farfasa tagoginsu. Labarin duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Litinin nan ne za a fara tattaunawar zaman lafiya kan yakin kasar Habasha a Afirka ta Kudu, a cewar kungiyar tarayyar Afirka AU jiya Juma'a, biyo bayan alkawarin da gwamnati da dakarun Tigray suka yi tun farko na shiga tattaunawar. Gwamnatin Habasha da ƙawayenta da suka haɗa da sojojin Eritrea na ci gaba da fafata da dakarun Tigray a arewacin ƙasar tun daga ƙarshen shekarar 2020. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane da raba miliyoyi da muhallansu, ya kuma bar wasu dubbai cikin matsananciyar yunwa. Ɓangarorin biyu sun ƙudiri aniyar tattaunawa a farkon wannan watan, amma an jirkirta saboda wasu dalilai. Kwamitin zaman lafiya da tsaro na ƙungiyar tarayyar Afirka ya faɗa jiya Juma'a yana maraba da alkawarin da aka ƙulla na shiga da gaske cikin shirin samar da zaman lafiyan. Daga ƙarshe shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai a taron majalisar da za a Brussels a wannan makon sun nuna damuwa kan yadda za su mayar da martani ga ƙaruwar ƙarfin tattalin arziki da diflomasiya na ƙasar China. Ko da yake shugaban ƙasar China Xi Jinping ya nuna aniyarsa ta ci gaba da aiwatar da manufofi masu tsanani kan ƙasashen ƙetare a taron jam'iyyar gurguzu a birnin Beijing, yayin da yakin Ukraine ya fi ɗaukar hankali, shugabannin za su sadaukar da fiye da sa'o'i 3 na taronsu na kwanaki 2 da za a kawo ƙarshen sa ranar Juma'a don tattauna bisa manyan tsare-tsare kan dangantakar tarayyar Turai da China.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheriya gurin naku
lafiya lauya new york ya aiki ya sanyi kuma yanzu dai kan ba batun zafi
masha Allah ai yanzu sanyi ba magana ba ka ba hannun yaro
aka ce bana ki ba wuya ana sasan sanyin zai shigo da wuri kuma zai zafi
eh gaskiya to na ga alamani
kuma ana tsoron cewon corona za ta sake bulla a wannan lokacin da yake mutane ba su fita suna taruwa a wuri ɗaya da dai sauransu banda wannan sabon nau'in ma da ya bulla
ikon Allah
to Allah ya kare mu Allah ya sa mu ga bayan kowanne irin nau'in corona
amin summa amin amin summa amin
to baba yau mun yi rashi zamu fara da mika gaisuwar ta'aziya ga abokin aikin mu Mamun Lalo domin
rasuwar
mahaifiyarsa Hajiya Yaya wadda ta rasu a Jos bayan doguwar jinya haka kuma abokin aikin mu wakilin mu dake dauko mana
rahoto
Sani Shaibu Mallam Fashi shi kuma dan shi shi ma ya gamu da ajalinsa a cikin wannan makon ASP Sani Mallam Fashi
eh haka yake haka
to muna mika gaisuwar ta'aziya mu da
kasin
Hausa a
cikin wannan karo namu ya same
ni haka Allah ya ji kan mamatan Allah ya sa
mutunta
Allah kuma ya kyautata namu karshe Allah ya ba dangi duka da murin wannan rashi
amin
muna kuma mika nima an yi mana rasuwa wani baban mu Amalin Fashi da Buran Yahaya Kasin ya rasu shi ma a cikin wannan mako to muna gaida yan uwa da abokan arziki duka
Allah ya kara hakuri Allah ba da hakurin jure wannan rashi
amin summa amin muna godiya waɗanda suka je gaisuwar ta'aziya kuma muna godiya Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya
amin amin
baba to yau gaisuwar waɗannan auren dake kawai zamu yi
eh
tabbili da aka bari mu fara da wannan gaisuwa dake hannuna ta iyalan Mr. and Mrs. Dauda Tanko da na Professor da Mrs. Ayuba Kwasau waɗanda za a daura auren ƴaƴan su Zainab Dauda Tanko da kuma Yacham ko Yacham ne sunan
to
Ayuba Kwasau to za a yi wannan auren ne ran Asabar din nan da karfe 10:11 na safe a Ekwawuse 2 dake a birnin tarayya Abuja za kuma a yi diyafa a wurin da ake kira Eden Pass and Garden Plot 1126 Augustus Aikomo Utako a Abuja
to sai kuma wannan gaisuwar tayi murna zuwa ga iyalan Alhaji Sa'idu Barda da kuma na marigayi Alhaji Lawan da bai wato na Halima kenan na daurin auren ƴaƴan su Maimunatu Kasim Barda da Salu Lawal da bai wanda za a daura auren a ranar 29 ga wannan wata wato mako mai zuwa kenan da misalin karfe 11:30 na safi a Mamman Barda Ali Sunna Mosque dake kusa da Kurau Cinema a Katsina kenan to Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a tayyiba
amin dukan waɗannan auren raki mutuka raba
Zuciyar masoya yau a kan so take masashi, cin cibi na harshe
aikin babba ne
mun yi babban kamo da ban samu shi kwabo biyu yau ga mu ga ci
haka
yau ga mu ga shugaban sashi Hausa
sai ya kuke
sai ka shigo lafiya
to lafiya dan haka mun da su ba mu kama da wannan lokaci
barka da ƙara arziki
alhamdulillah
to yau mu shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto ya bakunci wannan shiri ne sabili da wani dalili na musamman
haka
ba safai ake sai ta kama
haka ne ai anje wai gafiya ba ta fita da rana
sai ta kama to yau ta kama karshen makon da ya gabata ya kasance ɗaya daga cikin mutane hudu da aka kara ma a wani gagarumin taro da aka yi a birnin Los Angeles
Los Angeles
haka
California ba
California sabili da haka chief muna maka barka da shigowa wannan shirin
malama gari nagode kin sani wannan zaurin tsohon zaure na ne da nakan samu lokaci can shekarun baya mun daina yi ina da leko amma yanzu sai ku share ni wani da kwani sai an samu dalili irin wannan
ai shi ne
shi wannan bikin da kuke magana a ƙarshen makon da ya gabata wato can Asabar da ta wuce kenan aka yi shi a birnin Los Angeles kuma a ƙarshen gaskiya wannan biki ne da aka yi wajen wata tara da shirye za a yi shi ana ta yi wannan gobe ai wannan kuma an sanar da ni kuma ma kafin a yi shi wato an yi abubuwa da yawa wanda ya hada da hada turo mutane daga Los Angeles da turo masu dauko hotuna su zo gidana su dauko
hotuna
da na iyalina da yana yarana kamar yadda kika gani ɗaya daga shagon da suka bani shi ne akwai ita kanta mujalla da ake kira Life and Time magazine wacce suka sa hotuna akan kwantaragi ta ba mutane aka dauko hoton irin abin da ake kira professional photographer
din haka haka
babu duk zamana sun tambanta ba tawa da su ba sai suka zo suka kira suka yi appointment watanni kafin su zo suka zo suka wani suka zo suka dauki hotuna suka sa so abin da farko din shi sun dan ba da kana haske ita kanta mujalla wato Life and Time magazine din ba mujalla guda bace kawai wato wannan wani babban kamfani ne na hanyoyin sadarwa na zamani da ya hada da ita mujallar da shanin sadarwa na intanet da shanin sadarwa na jaridu da harkar public relations da sauran abubuwan da duk suka shafi cudanya da mutane kuma sananniyar kamfani ce a can California to kin san mu da California da Los Angeles ba kusa da juna muke ba ƙarshen gaskiya in ka hau jirgi daga Washington zuwa Los Angeles sai ka shafi kusan awa shida ba tare da jirgi ya sauka
ba wanda ya tashi zai tafi Ingila ma sai ya kai Ingila kai kana nan
sai kusan ko wanda zai je Najeriya ma kila bambanci ko awa ɗaya biyu ne inda abin jirgin ya wuce kai tsaye ne saboda nisan tsakanin Washington DC da Los Angeles ma in ana karfe 12 na rana a nan Washington can karfe 9 na safe ne
haka
so ni na taba tashi awa uku tsakani na sai ka tashi daga nan da daddare kamar rana ta fadi karfe 7-8 ka ce za ka je Los Angeles sai ka je ka sake cancan rana a hanyar da fadi ba ba ta fadi ba tana ba tana kasa
daya kai
yes wallahi to su ne suka hada wannan gagarumin biki suka gayyato mu suka shirya ba da wannan karamawa din wacce kuma kamar yadda kika faɗa mutane hudu ne aka shirya aka ba su ita da suka hada da ni kai na din da kuma wannan hitacciyar 'yan Najeriya mai alaka da 'yan Najeriya na kasashen waje
wato abike dabiri arewa sannan akwai wata gogaggiyar malama da ake ce professor Uche Teresa Okafor ko kuma wani hamshaken lawyer da ke zo na New York ana kiran shi Ogochukwu Victor Onwaze sannan da ni karatu mudu ne aka bayar wannan da ya karamawa da
to ita wannan masu mujallan ƴan Najeriya ne kenan kuma na ga banda wannan ba karamawan kuma can an baka wani dan kasa
wato shi ne wannan mujalla dan Najeriya ne sunan shi Chief Chike Nweke wato sananne ne mutum ne da ya kahu ya girku sosai a cikin ba wai ɗan Najeriya da tsakanin ɗan Najeriya dai kam duk wanda yake bisan Chike Nweke wato ba ko ne ko cikin Najeriya da ɗan Najeriya din ba amma tsakanin ɗan Afirka bakaken fata mazauna birnin Los Angeles ai shi yasa a wurin bikin hadda ita kanta magajiyar garin birnin Carson dake California wato wanda ake cewa mayor kamar mayor Washington ta zo wurin taron tana tikirin Chike da matashi ma yana jin yarka fancan ce shi cike mutumin sashen kudu maso gabacin Najeriya ne Igbo ne amma matashi yar arewa ce so su suke da wannan mujalla din amma ba su kaɗai ba suna da sauran mutane da suke cikin wannan kamfanin din tsaka da Amurkawa da ƴan Najeriya da wasu ƴan kasashen Afirka kuma ya gaya miki mutane da suka zo maka da mawaƙa da sauransu har daga Zambia suka zo wannan taro din su shi ne suka tara mu suka yi mana wannan karamcin wanda muke godiya ƙwarai da gaske a kansa kuma mutane da yawa sun zo ciki da jana Washington har da shugaban ƙungiyar mu ta zumunta Sunday Beatrice da kuma su shugabannin zumunta na Texas da Las Vegas da California din da sauransu.
To an baka bisa ga bayanin nasu na an baka wannan lambar yabo an karama ka ne sabili da muhimman dalilai guda biyu aikin ka na jarida da kuma aiki kasancewar ka shugaban kungiyar zumuntan nan na farko wanda shekara ta 30 da kana kuma a zamanin ka nan ka kafa tubalin taimaka ma dalibai a Najeriya nan da har yau ba fata ba
haka ne sun ce kamar da ke wada daidai shi da ne sun dauki sun yi la'akari da ayyukan muna gidan rediyo mu da Amurka da kuma dai aikin jarida baki ɗayansa kuma da yake mutane ne masu bincike kafin su ba da wannan irin karamcin alama sai da suka bincike suka yi tankaɗe da rairayi suka yanke hukuncin cewa ga waɗannan mutane da muka ga cewa sun cancanci su yi wannan so sun riga sun san tarihin mu dukkan mu kuma sun bi diddigin fara aikin namu tun daga Sokoto har zuwa na America din sannan kuma suka cikin san aikin zumunta shi ba ɓoye yake ba da yake mun lokacin da muka kafa zumuntan nan waɗannan shekarun da dama da suka wuce na je jihohi sun fi 30 da sun yi wannan aikin da mutane a Najeriya
zan baka dariya aini farin sanin zumunta na Najeriya lokacin kana shugaban zumuntan nan a tashar NTA na ganka ka zuba manyan kaya sai ka ce shugaban kasa ai lokacin da wannan kungiya ta burge ni nace tabi ashe ƴan arewacin Najeriya da gaske suke
ai daga yanki astro zumuntar na wacce ta dauki cincin wasu marigayi Allah ya ji kansa sarkin Kano Ado Bayero su mai ta masule su oni na
ife
su manyan sarakuna balle kuma sarkacin gononi ministoci wane ne a kokarin hada su da yan kasuwan mu da yawa
ai su
wanda suka zo nan
ai wannan taron ya kara mana haske da kuma bude mana ido akan waɗansu ayyukan da kai ma na ƴan jarida ma ni ban san su ba sai a wannan taron na jisu
kuma sun san dadin abin wato Grace Kelly kin san yadda ake farko kungiyoyi a Amerika din nan a ce an kafa scholarship program wato bude ba da gurabun karon ilimi tun shekaru 30 da wani abu
ana kai ba fasa ba
to kuma kungiyoyin ma wanda aka yi suka mutu ai ba suna da iyaka balle kuma a ce wani shiri nasu ni ina jinjina mu kuma wallahi wannan ba wai aikin Ali Mustafa bane aikin mutane ne ra'ayinku da suke da tishin sanya abin nan ke kanki aikin jagorancin shugabancin zumuntan nan har wa'adi guda biyu masu masu inganci a nan Amurka mun yi da kike so kita ta tare shugabar kasa kike amma dai wallahi ga miki aikin kudin nan ne yasa har yanzu wannan scholarship din yara da yawa mutane kuma kin san ba kowa ya san ma muna wannan abin ba don mutanen arewacin Najeriya ba sa da rigima dake sahara kan abin da da wasu su san Najeriya suke irin wannan scholarship din da aka shekaru 30 ana baiwa yara yaran talaka kuma kin san scholarship din ba a baka shi domin ka je ka karanta harkar siyasa za a baka shi domin ka je ka karanta abin da ke da amfani na harkar ayyukan asibiti ko wani abu daban ko kuma injiniyanci ko wani abu kuma a makarantun mu na Najeriya da sauransu saboda haka abin ne mai da aka dadi ana yi kuma ana cin murri su kuma har yanzu ba daina ba
haka yake ai kuma ka bar gurbi sabili da kai da ka bude kofa har mun samu shugabannin waɗanda suka rike shugabancin wannan kungiya a matsayin jihohi da ƙasa sun koma gida suna ci gaba da bada gudunmuwa a harkokin da suka
shiga ta wurare daban-daban yanzu ai kin ga kamar gwamnatin Nasara tsohon shugaban jumunta ne na ƙasa baki ɗaya kuma a jihar Texas Abdullahi Sule kuma kafin sannan ma ya zama shugabanta na Texas din sannan ya babban sakatare na kasa sannan ya zama shugabanta na kasa baki daya kuma sun taimaka kuma ma ya zo babban taron ta na kasa da aka yi kwanan nan ma to ko bayan su akwai mutane da yawa da suka taimaka a cikin Najeriya din wajen gudanar da ita da rayuwa da ita kware da gaske
to a ƙarshe me zaka iya cewa ya burge ka a wannan taro ni abu na farko ne abin da zan dauka shine kaga a gida yanzu haka dai gangar siyasa tana ta amo to wani abin da ya zama kusan sai ka ce yake neman ya maida hannun agogo baya a Najeriya shine fuskar bangarancin nan amma wannan kamar yadda ka bayyana shi ainihin ne wannan mujalla dan kabila Ibo ne yake auren yar arewa kana kuma kai dan arewa ne inda a ce wani abu ne sai a ce tunda kai ba dan kabila Ibo bane ma ba za a baka wannan lambar yabon ba
kware da gaske ai yana cikin abin da na faɗa cikin dan minti biyu da nayi na jawabin godiya da nake musu nace kafin sannan ranan jajibirin za a yi wannan biki din shi chief chicken wake ya zo ya dauke ni da iyalina da wasu mutane da suka zo daga kasashen waje daga garuruwan da ba cikin Los Angeles ba yace yana son ya zauna ya musu dina saboda ya musu barka da zuwa to a wannan wurin ne naga gani ga dan arewa ga dan kudu sannan ga mutanen Zambia ga mutanen Ghana ga mutanen wani to shine a wurin dan gajeren jawabin da nake so nake mutanen Najeriya su zama kamar kullun Najeriya kwalle take domin kin san Najeriya tana kullu bata da bambancin addini bata da na yare bata da na yanki bata da na komai ran nan duk wanda ruddin Najeriya take kwallo duk dan Najeriya dan Najeriya ne kawai ba ruwan shi kowa so yake ci ta ci kwallon nan kuma amma da an kama an gama kwallon nan sai kowa ya kama gaban sai yana ta shirmin da yake shi kaza ne shi wannan kabila ne wannan addini ne sauransu to amma wannan irin gagarumin taro saboda taro ne da ya jawo har da manyan yan siyasun America sannan kuma kin san Sydney da Los Angeles nan ne take da manyan masu shiga harkokin film na Hollywood nan take da aka samu gogaggun makada irin su Celeba suka zo suka washe mutane aka samu mutane masu harkar kwallon kafa da kwallon hannu da kwallon kwando da wacce tsiya duk suka zo wannan abubuwa din sannan ga mutane kamar dai an bayo mutane suna kunshi kin san corona nan ta boye mutane so yanzu duk wanda ka ba mutane daman mutane su je da kusan su muruwa haka suke baro ramin su fito daga gidajensu to wurin an cika yace tun da ya dau daki mai dauka mutum 700 amma ya ce wallahi sai da ya kashe waya shi saboda kullun har ranar da ake tare
da shi yake karba
ya ce har ya ce baya son kudin sayan ticket din shiga wurin ya ce amma mutane suka ci gaba da sa mishi kudi ko yana so ko ba so a cikin account ya ce bai san yadda zai yi da su ba saboda kowa na son ya zo wannan harkoki din to gaskiya wannan irin wannan tarurrukan suna taimakawa wajen dinkin barakar da ake fama da ita a Najeriya inda an ci gaba da yin haka
to Allah ya sa wannan ya zama ko dai mafari ko kuma ya zama abinda zai karfafa ma yan Najeriya gwiwa ke da daga nan waje har gida akwai kwaya a zama tsintsiya
wato mutanen Najeriya kawai ba zan gaya mishi ba kuma masu son zumunci ba irin su sai su inda kawai abinda ke bata su harkar siyasa. Sai harkar siyasa ita take zuwa tana shiga cikin al'amarin mutanen Najeriya. Harkar siyasa ce tafi komai kawo barata da abin nan. Yanzu baki ga yadda ake cece ku ce game da yan takarar shugaban kasa ba, da musulmi da krista da ibo da wane ne da wane ne. To siyasa ce, to kuma su wannan mutane kowa sai yana ta kare matsayin jam'iyyar tasu da dan takarar su na shugaban kasa da sauransu. Amma in ba haka ba, shekara 62 Najeriya tana da samun mulkin kanta, a ce har yanzu mutane suna da wannan yabo ne, wannan kaza ne, wannan kaza ne, wannan kaza ne. Amma in ba haka ba, Najeriya, ai yan Najeriya ba wanda ke son kasar su kamar su, illa dai kawai a cikin dan Najeriya ta shi kuma wata kasa ta Afirka da ba Najeriya ba ta zama ki gaskiya. kuma sannan suna da Najeriya ba wai Najeriya ka yan Najeriya ka dake zanta, har da mutanen kasashen Afirka suna ji da Najeriya to sosai, you know, mutane da suna fahari da ita. Amma dai ke abin da ba rasa bane, amma gaskiya suna son kasar su, illa dai wannan abu da aka cusa ne na cewa wannan kabila kaza, wannan jini kaza, wannan waye shine kure kida mutane.
To mun gode shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto da samun shigowa wannan zaure. Muna ƙara yi maka menene ake cewa da turanci
da congratulations.
Yawwa, muna ƙara sai a kaburna wannan, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah kuma ya sa a gama da jama'a lafiya.
To amma ai wannan kyautar duk tamu ce, saboda mutum aiki ai ba shi kaɗai yake ba, kuma aikin duk da mutum yake tare da jama'a ya yi shi, saboda haka ina son tabbatar da kowa cewa wannan karamawa ce da aka yi mana mu a sashen Hausa na murar Amurka, aka yi wa mutanen Najeriya, aka yi wa mutanen Afirka, aka yi baƙar fata, kuma aka yi mana domin komai da komai don kowa ya ci moriyar abu.
Haka, muna fahariya da haka.
To na gode kwarai da gaske na magana baba Yakubu, sanye da kokari kai ma, na gode kuma da ƙarin jinsu na masu sauraron mu. Muna ƙara ƙarfafa musu gwiwa a cigaba da sauraron mu.
Nan gwamma mun yi dogon hira.
Kwarai, wannan kambin shi ma sai an kai gane kuma.
A shi ne.
Sannan mu duka ne.
Yana jinka shi ma da ya je gane aka daɗa shi sarauta.
Kwarai kuwa da rigar sa kai ayi hukumu.
Hukumun gana.
Hukumu wa ta yi ta sanya nan kuma shi ne ba.
Wannan ne da sunan sarauta.
Yawwa, yin ya nan kuma shi ne da sarauta.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya. shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Grayson da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.
Kada ka bar aikin ka ka ce ka dauna wane, kowa ya tsaya a nasa kama da wane bashi wane, kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne, ayyukan ta kowa ce ba wance ba wane, abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne, wannan mai koyo ne, wancan kwashi gwani ne, a kwana a tashi.